l'énergie positive de hip-hop est à moi.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfilu Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar Talata 12 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To, Hawwa, zaɓaɓɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Thomas Homan a matsayin mai kula da iyaka domin cika alƙawarinsa na korar ɗimbin bakin hauren da ba su da takardu. Mambobin kungiyar 'yan tawaye tara da ke neman a sako hanbararren shugaban kasar Niger sun miƙa wuya a jiya Litinin. Haka kuma ra'ayin cewa rundunar sojin Amurka ta sanar jiya Litinin cewa ta kai har-hare kan wasu wurare tara da ke da alaƙa da kungiyoyin Iran a Syria.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji yadda da dama daga cikin talakawa marasa lafiya a Najeriya ba sa iya zuwa asibiti akan lokaci sai sun galabaita sakamakon matsin rayuwa da rashin kuɗin magani.
Eh, tabbas ana kawo mana emergencies. So wani lokaci za a iya samu talakawan ne waɗanda ba su da ƙarfi sosai.
Muna kuma tafi da tattaunawa da masani a fannin kimiyyar ƙwaƙwalwar da ke warware zare da abawa da samar da amsoshi akan al'amuran rayuwa daban-daban, wato artificial intelligence, inda yace muddin gwamnati ba ta miƙe tsaye ba, to kowa garin neman gira za a rasa ido.
A tsaya wa yaro ya tsaya ya amfani da ƙwaƙwalwar shi yanda ya kamata ba, a'a sai ya jingina kaman yanda zai jingina da wayar shi.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da Mustapha Ali Sokoto, wato Aliyu Mustapha Sokoto. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Thomas Homan, wanda ya taɓa riƙe muƙamin babban jami'in kula da shige da fice a matsayin mai kula da iyaka domin cika alƙawarinsa na yaƙin neman zaɓensa na korar ɗimbin bakin haure da ba su da takardun izini mai yiwuwa miliyoyi zuwa ƙasashensu na asali. Trump ya faɗa a dandalin sada zumunta na True Social cewa Homan mai shekaru 62 zai kasance mai kula da iyakokin ƙasarmu. Iyakar kudu zuwa Mexico da ta arewa zuwa Canada. Ya ƙara da cewa ba shi da shakku kan cewa Homan zai yi kyakkyawan aikin da aka daɗe a Najeriya. Ya ci gaba da cewa ya san Tom tun da daɗewa, kuma babu wanda ya fi dacewa da aikin kula da sarrafa iyakokin kamar shi, a cewar Trump. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun rawaito cewa Trump zai yi kuma naɗa wani mai tsaurin ra'ayi na bakin haure Stephen Miller a matsayin mataimakin babban jami'in kula da haƙƙoƙin gwamnati. Wannan wani kyakkyawan zaɓi ne da shugaban ƙasa ya zaɓa, inji mataimakin shugaban ƙasa J.D. Vance game da yiwuwar Miller mai shekaru 39 shiga gwamnatin Trump. A ɗaya ɓangaren kuma, zaɓen Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa a karo na biyu da kuma sake karɓe ikon majalisar dattawa da 'yan jam'iyyar Republican suka yi na iya kawar da yawa daga cikin manufofin sauyin yanayi na ƙasa, waɗanda suka rage yawan gurɓataccen iskar a doron ƙasa, a cewar ƙwararru kan hanyoyin magance lamarin. Yayin da suka lissafa matakan da ke samar da sauyi, wato kan sauyin yanayi, sun yi daidai da manufofin da Trump ya ce zai kawar. Wannan koma baya za ta zo ne yayin da ake samun asarar rayuka da dama sakamakon samun sauyin yanayi na zafi da yawan gurɓacewar yanayi da ke wato taruwa a sararin samaniya. Ƙasar Amurka ta yi fama da mahaukatan guguwa masu tsadar gaske, kuma ƙasashen da za su haɗa a birnin Baku na ƙasar Azerbaijan don tattauna sauyin yanayi da aka gaza ɗaukar tsauran matakai don sauya lamarin. Mambobin kungiyar 'yan tawaye tara da ke neman a sako hanbararren shugaban ƙasar Niger sun miƙa wuya a jiya Litinin, kamar yadda jami'an ƙasar sojoji ke mulka suka bayyana. An kafa kungiyar 'yan tawayen Patriotic Liberation Front FPL a takaice a watan Agustan shekarar 2023, wata guda bayan hanbar da zaben shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum a wani juyin mulkin da sojoji suka yi. tun a wancan lokacin Bazum na tsare da matarsa Hadiza a fadar shugaban kasa dake Yamai babban birnin kasar. Gwamnatin Agadez, wani jami'in yankin hamadar arewacin kasar dake kusa da kasar Libya, ya shaida kamfanin dalancin labaran AFP cewa mayakan FPL sun tuba tare da mika makamansu da alburusai a ranar Litinin yayin da wani biki a gaban janar Ibrahim Lama. Mambobin FPL sun fara mika wuya ne a farkon wannan wata bayan tattauna mai ma'ana da wasu masu fada a jinin kasar, wato kafar labarai ta Air Info ta rawaito.
An jima kaɗan, Sir Philip zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja a Najeriya, inda wakiliyarmu Hawwa Umar ta shaida mana cikin rahoton da ta aiko mana yadda wasu marasa lafiya talakawa ke zama da cuta har sai ta ci ƙarfinsu kafin zuwa asibiti saboda halin matsin rayuwa da rashi da 'yan ƙasar ke fama da shi.
Ministan Lafiya Dr. Muhammad Ali Fati ya nuna damuwa kan yadda tsadar kayan jinya ya kawo cikas wajen kula da bukatun kiwon lafiya a Najeriya, inda ya nuna bukatar samar da wasu kayan da suka hada da magunguna daga cikin gida.
Yanda kowace kasa take yin wasu da cikin magungununta, to mu ma ba wai sai an je wata kasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'ummarmu ba. Banda magani na zamani, akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi, tunda ko kasashen Turawa su ma suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike akai, to waɗannan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkar sarrafa magunguna, samun aiki wa matasan mu a ƙasar mu, ba kawai da magani ba har da wasu abubuwa kaman kayan aiki a asibiti. Me zai sa gadon asibiti sai an je an sushi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan?
Shin me mutane ke aikatawa a lokacin da suka ji ba su gane lafiyar jikinsu ba?
Sunana Halima AI. Gaskiya ni kam ina da ciwo bana zuwa asibiti, la ilaha ai sai na dan shasha su magani na inji 1 week 10 days ban walke ba sai in je asibiti.
Sunana Abba Salis. Gaskiya na kan je chemist da farko kafin na je ga asibiti, saboda wani lokacin kafin samun chemist dan a kusa zuwa asibitin ma yakan zamto aiki, amma shi chemist zaka kai da kafto daga gida zaka cimma chemist din, kuma a wasu lokutan zaka ga kai kanka daga yanayin yanda kake dan ji a jikinka ka san ina yake maka ciwo, ko zaka je ka fada a chemist ne su dauki magani su baka ba tare da ka sha wata wahala ba. Amma shi asibiti idan ka je tsarawa-tsarawansa suna da yawa, amma shi kawai chemist da ka ji sha yanzu magani yanzu.
Dr. Muslim Bello Katagum ya ce an fi ganin irin wannan ɗabi'ar ta sai jiki ya ta'azzara kafin a ziyarci asibiti ga mutanen karkara.
Abun da yake yawan faruwa a gurin shine babu isasshen ma'aikatan kiwon lafiya, musamman likitocin da ya kamata ma a ce sun gani. Wannan kan ma kawai zai je pharmacy ne a bashi magunguna, ya je ya sha wannan maganin zai warke.
Na tuntubi wasu likitocin dangin yadda sukan samu marasa lafiya a asibiti, ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Dr. Maryam Muhammad Suleiman. Akwai waɗanda sun dauki lafiyar da muhimmanci, kuma gaskiya ba sa jin abin da za su kashe, kuma sun san muhimmancin su zo da wuri ya zamanto likita ne ya tansu ya rubuta musu magani duk kankanta ciwo za ki ga sukan zo.
Sunana Dr. Zarabella Ibrahim. Tabbas ana kawo mana emergencies. So wani lokaci za a iya samu talakawan ne waɗanda ba su da ƙarfi sosai, wani lokaci kuma za a samu masu kuɗin ne, wani lokaci kuma 'yan tsakiyar su ma suna iya zuwa. So mun gaskiya asibitin mu kowa muna gani.
Sunana Dr. Halima Bello. So da yawa mutane suke gaskan fara treatment din daga gida, suna shan magani ko su je pharmacy ko chemist, wani lokaci ma akan waya ma suke kira ma likitocin ma ko nurse, kowa ma suka ga dama su kira su tambaya ko me za su sha, suna jin haka. Su sai magani su ta amfani da shi. Wani lokaci kuma shi ciwo yana da kyau a duba a yi bincike a san ainihin menene, saboda ciwo guda goma ma yana iya samun symptom daya.
Hatta tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana illar da ya samu a sanadiyar yi wa kai magani ba tare da zuwa asibiti ba, wanda ya sa ya shawarci mutane da su guje wa yin hakan. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Masu sauraron tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Sir Philip da cigaban labaran duniya.
Rundunar sojin Amurka ta sanar jiya Litinin cewa ta kai hararar kan wasu wurare tare da ke alaka da kungiyoyin Iran a Siriya. A cikin wata sanarwa ta fitar rundunar sojin Amurka ta ce an kai hararar ne kan wasu wurare guda biyu a ƙasar ta Siriya, kuma martani ne ga wasu harhare da aka kai kan jami'an Amurka a Siriya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. A wasu lokuta Amurka na kai har-hare kan wuraren da ke alaka da Iran da Iraq a Syria. A cikin watan Fabrairu Amurka ta kaddamar da har-hare ta sama a Iraq da Syria kan sama da wurare 85 da ke alaka da dakarun kare juyin-juyin halin musulunci na Iran da mayakan da take mara baya a matsayin ramo gayya ga wani mummunan hari da aka kai wa sojojin Amurka. A cewar hukumar zaben kasar Somaliland, sama da mutane miliyan 1 da suka yi rajista kuma waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a ne za su fita rumfunan zabe a ranar Laraba domin zaben shugabansu na shekaru 5 masu zuwa. Yan takara uku da suka haɗa shugaban kasar mai ci Musa Bihi Abdi na neman tabbatar da demokradiyya mai rauni a yankin da haɓaka ci gaban tattalin arziki da kuma samun amincewar kasashen duniya, cewa yankin na Somalia yayi kokarin samun cin gashin kai tsawon shekaru 33. Abdi na jam'iyyar Peace Unity and Development Party wadda aka fi sani wato da Kulmi na neman wa'adi na biyu a zaben na Laraba. Yana takara ne da Abdulrahman Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Irro na jam'iyyar Wadani da Faisal Ali Warabi na jam'iyyar Adalci da Cigaba ko kuma UCID a takaice.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kama dalla yanzu kuma sai batun ci gaban zamani ta kimiyyar kwakwalwar da ke warware zare da abawa da samar da amsoshin akan al'amuran rayuwa daban-daban, wato artificial intelligence AI a takaice, da samar da tsaro na yanar gizo wato cyber security, da masani a fannin Professor Bello Muhammad Magaji na bangaren koyar da shari'a kuma daraktan tsare-tsaren ilimi a Jami'ar Amurka ta Najeriya da ke Yola. Yace idan aka sai sake garin neman gida za a iya rasa ido. Ga tattaunawa ta mu da shi ta wayar tarho.
Wannan ci gaba din yana da amfani kwarai da gaske kan abubuwa da yawa da danganci dan adam kan tsaro da gudanar da harkoki iri-iri na zamani wanda za a katokan ana iya dogara a kan shi, kuma in ba an kara ba, in ba dauki matakai ba, zai zama kuma illa ga zamantakewa da tsaro da komai ma da kika sani na bil'adama, ba ma a Najeriya ba, a duk duniya, cewa ana kutse yanzu akan bankuna da kai har ku ɗin jaridu ma ba ku tsira ba kan harkokin tsaro, kan na jarida, kan mu masu koyarwa ma da hanyoyin shari'a da harkoki ma na yau da gobe, duka akwai kutse sosai-sosai wanda shine na ankarar a yi sauri a san yanda za a yi saboda kada mu zo muna murna cewa ga sauƙaƙe an samu abubuwa, to amma daga baya ya zo ya zama mana illa.
Na'am Professor, to wani ƙarin haske za ka yi mana akan in aka ce misali artificial intelligence ɗin nan, shin me ake nufi ne, yanda ila wani zai so ya fahimta ma me ake nufi idan aka ce to artificial intelligence ko cyber security, wanda har ake ganin ta nan za a iya bi a yi illoli ga cibiyoyi na rayuwa daban-daban kamar yadda ka faɗa?
Ne wato a cikin intelligence wani irin sabon fasaha ne na rayuwa wanda na bil'adama wanda yan ilimin kimiyya suka kirkiro wanda ya sauƙaƙar da kusan ko menene za a yi a faɗin duniya, yanda harkoki na ayyuka kowane irin da ake suka sani shi artificial intelligence ɗin nan ana iya amfani da shi akan ya sauƙaƙa ayyukan da za a yi ta shi wannan artificial intelligence, wato na'ura ce, wato irin wani ilimi ne na fasaha wanda ya jiddar kusan kowane ayyuka na rayuwa na bil'adama. Kamar da yadda kwakwalwar ɗan adam ya sa wani lokaci ma muna ganin ya mafi kwakwalwar ɗan adam sarrafa, bincike ne sakamakon wasu ayyuka, to duk artificial intelligence zai yi ta kai ga har malaman makaranta yanzu. Da in aka sa ka aiki na makaranta sai ka zauna ka bincike a cikin labiji da sauran, amma yanzu ya kai ga malaman makaranta sai ka ga ɗalibi ya yi amfani da artificial intelligence ya ansa maka question haka, wanda in ka bashi ko wani aiki ka bashi sai ya tambayi artificial intelligence, a tsayawa yaro ya tsaya ya amfani da kwakwalwar shi yanda ya kamata ba, a'a sai ya dingina kamar yadda zai jingina da wayar shi da bashi, to haka zai jingina da AI to bashi ansa, so akwai hatsari sosai sosai.
To Allah shi kyauta. Professor Bello Muhammad Magaji kenan na Jami'ar Amurka ta Najeriya da ke Yola, a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Dana ayyukan da MPP suka yi yana da kowa la gani, mutane na mutuwa kan tigini, ba kudi aje a support su. Yanzu inda muke gane ga kowa ya sani lokacin Bello Muhammad da lokaci Mahmud Bawumia, ko ya sani waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana jinkiki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu ne ki an gama zaɓa a America, hankalinmu ya juya kuma ƙasar Ghana, wacce abin da ya faru a America kusan shi za a saki maimaitawa a can Ghana din. Kamar yadda aka yi ana America, inda Donald Trump na jam'iyyar Republican ya gwabza da mataimakin shugaban America din Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats, a can Ghana ma za a kwafa ta ne tsakanin wani tsohon shugaba na ƙasar Ghana, wato John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC, wanda ya mulkin Ghana daga shekarar 2012 har zuwa 2017, da kuma mataimakin shugaban ƙasar Ghana na yanzu, wato Muhammad Bawumia ɗan jam'iyyar NPP. Saboda haka abin da ya bambanta zaben America da na Ghana shine cewa a can Ghana din maza biyu ne kawai suke fafatawa, yanda ana America tsakanin namiji da mace ne aka fafata. To shi wannan zaben dai da za a yi tsakanin shi John Dramani Mahama ɗan shekaru 65 da kuma shi Muhammad Bawumia ɗan shekaru 60, wato za a yi shi ne ran 7 ga watan Disamba nan mai zuwa, inda su biyu din suke gwagwarmayar neman su mai gurbin shugabana na Akufo Addo, wanda zai sauka daga kujerarsa ta mulki in Allah ya kama cikin watan Janairun sabon shekara, bayan ya kammala wa'adodi guda biyu na shugabancin wannan ƙasa da Allah ya azurta ta, da tarin zinari da kuma koko. Akwai ƙananan 'yan takara masu son su shiga wannan zaɓe a can Ghana ɗin, irin su Alan Kerry Matten na jam'iyyar Movement for Change, da kuma Nana Kwame Bediako na New Force, jam'iyyar New Force kenan. To amma dai jin da kowa yake yi shine cewa zaben nan dai tsakanin waɗannan mutane biyu ne, wato Muhammad da Bawumia. To kamar kowane zaɓe, shi ma wannan zaɓe na Ghana yana da bambancin ra'ayoyi a tsakanin masu jefa ƙuri'a, inda wannan yake goyon bayan wancan, wancan yake goyon bayan wannan.
Sunana Abubakar Muhammad, Ghana, Accra. Zaɓen da za a yi Ghana on the 7th December, Najin presidential candidate in NDC John Dramani Mahama, shi zai lashe zaɓe. Hujja shi ne kan economy, rayuwa ya yi tsada, ga tsadan abinci, economy ya collapse. To akan wannan ne nake jin Ghanaians za su duba su zaɓi John Dramani Mahama, saboda su sake jaraba shi yanda America suka jaraba Trump.
Sunana Abubakar Ismail Hamza, Accra, Ghana. To jama'a, ni dai a nawa gani dai insha Allahu His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia zai lashe zaɓen ga Ghana. Mun yi nisa cikin demokradiyya, da yau Ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe. Gaskiya ne gari ya yi ƙarfi, kuma gari ya yi ƙarfi ba Ghana kawai ba ne, duniya duka ne ta yi ƙarfi, kuma kowa ya san da haka.
To haka ne. To dangane da wannan zaɓe na Ghana ne yau za mu fara kawo muku muhawara kan zaɓen, inda kuma shi wakilinmu na can birnin Accra, wato Ridwan Abbas, ya gayyato manyan jami'an watsa labarai ko harkokin sadarwa na jam'iyyun guda biyu domin su fuskanci juna dangane da wa zai shiga wannan fadar mulki ta Jubilee House da ke birnin Accra.
Assalamu alaikum jama'a masu saurare, barkamu da warhaka. Yau likafar tamu ta yi taki ne zuwa kasar Ghana, inda za mu shiga fagen siyasa. Za mu tattauna da jami'an manyan jam'iyyun siyasa guda biyu a nan kasar, jam'iyyar NPP mai mulki da jam'iyyar NDC babban jam'iyyar da ke adawa. Tare da ni ta yin wannan tattaunawa akwai Usman Audu, wanda shi ne communication officer na jam'iyyar NPP mai mulki. yana mazabar odudiyo-diyo. Sai kuma Alhaji Jibril Maisu, communication officer, mazabar Ayawa Suna. To jama'a barkan mu da warhaka.
Barka ka dai.
Yawa. Zamu dubi yanayin da kasar mu ke ciki. Zamu fara ne da hali na tattalin arziki. Kasan nan kamar tarin kasashe na duniya suna fuskantar matsi na tattalin arziki. Jama'a kokowa na kokawa. Me sababin haka? Me ya kawo haka? Sa'an mun matakai ake dauka domin kawo wannan lamari a samu saukin sa. Zamu fara da kai da yake kai ne jam'iyyar da ke mulki Usman Audu. Bismillah. Me za ka ce mana?
Garin ga kowa ya san tunda shugaban kasa Nana Addo Akufo-Addo da mataimakin shi Dr. Muhammadu Bawumia suka zo kan mulki. Abin da suka gani da suka zo gaskiya ka duba from da suka zo up to 2019 ababin da suka yi yanda garin ga ke tafiya daga baya muka ga wani abu ya zo da duniya duka baki da yaki tace covid ya zo for a year ba aiki komai yayi karfi cikin garin ga amma da kokarin su da kwazon su da ayyukan da suka yi suka fight covid yatte economy la zuwa la kokari na wani aka fara wani gari ka san duniya dai wani abin sami dan wanka dole ya tabaka domin muna akwai sai da sewa tsakanin mu ko duniyan ga duka baki daya isa babun da yanzu kibara babuwa zuwa yayi baragunce ya bata amma in ka duba ayyukan da shugaban kasa yayi tun lokacin da abubuwa balbala kunce up to yau ka gan kamar yanzu economy ga muke da shi ga first quarter ya grew 4.7% shi ga dawa kamar ababa ya fara tashiwa ka duba wani lokaci mun samu garin ga sunan inflation ya kai up to 53% ya hau bisa wanda muke magana ga yanzu 20.1 ababa la komowa lafiya in ka duba da wani challenge da gwamnati ga muke da shi ne gaskiya ka faji ne exchange rate duba exchange rate da yake tafiyan nan ya hau shi ya fadi kowanne gwamnati da dai zuwa samu wannan challenge amma ka duba ayyukan da shugaban kasa yayi domin ya san duniya baki da damuwa ya zo ka duba free assets da ya kawo inda ya tanye talaka wanda ba su da kudi yana taimaka da ya tanye mutane su ta cikin wannan hali
can baya kun nuna cewar covid-19 shine sanadin matsin da aka shiga akwai waɗansu kuma ainihin fagen ko kuma da fannin karatu da ke nuna cewa ai covid-19 irin kudin da ya shigo mana ci gaba ya kai mu sa'an nan to in hakan ne din lalle covid-19 shi ya kawo wancan matsalar to wannan karo menene kuma sanadin
in ka duba wani yace ma kaman covid-19 mun samu kudi in ka duba for a year in aka ce maka economy government da ke cikin kaje odin da yake samu kudin shi ne abin da taxes din da ake biya for one year ba biyan taxes yan ayyuka na gida na biyan su ba su zuwa aiki kowane gwamnati da zama gida ma ala biyan shi kudin da aka kawo na ayyukan da aka yi da shi aka ka tuna kamar lokaci da aka zo su covid-19 an ba mutane loans
a matsayin ku masu gwamnati ya kuka tsaya ba ku karban tax ya me ya
covid-19 so yeah ba aikin da ake yi an ce ko ya zama gidan ka tuna duniya baki da duka ce ko ya zama gida ba wani aikin da ake zuwa ba sai da tsayawa in aka fita ma an dogara gudun da aka gatte ba ka tiya kan ka tuna kuma batun ruwa da batun light an rage na ga ce ko don nan san abin da mutane alayyan da mutane ke ciki
wannan yawa to mun ji rikon naku kenan bari mu koma wurin dan uwa Jibril Maisu ka ji abin da dan uwanka ya faɗa ku kuma kun taba mulki amma muna jin irin korafin da kuke halin da sun ka shiga a halin yanzu me kuke yi ko kuma dai me za ku ci shine sanadi ko ainihin wurin lamarin daga can wurin ku ya somo ne
agam abin da ke cikin ni biswa muke mama saurare wanga program kuma akwai autorin bangare MPP kaga da abin da majistai ne su zo suna bada mutane ankuri cewa kamar abin da muka fadan nan ba mu san aka abin yake ba
wani abu suka fada
kaga before 2016 sun bar kowa san kamar suni suna da jazo su magance covid
matsayin da ake ciki
yes
na'am
saboda sun bar mu sun cewa kaman ba ko lokacin da aka yi sai dokunu think one season nan suna yin wannan abu bai ba
na'am
me yasa ne kaman yanda mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia yake kaman abin ga shi ya taba aiki daga abin ga Bank of Ghana
na'am
kudi na nan
ya za a bari ana sidikin tibo one city wannan abu bai ba in suka zo ya zo kasa lokacin da gallon na fuel petrol 16 cedi a 14 cedi no gallon yanzu and the suit is like kan 1 liter ma 15 cedi
suit ji goma sha biyar
yes liter ma amma lokacin president mahama gallon duka 14 cedi 2016 kafi abinda a saki mulki
na'am
su mura sai kamar su suke da suke da ilimi komai da za su su magance komai garinga yau lokacin president mahama muna da rijiya da yani na oil field
na'am
kafin mu tashi president mess the lakes da mahama sun kare rijiya biyu aka ba su yau lokacin da president mahama muka zo na kan buliki kabata ko ba shi da ake bugu 122 yanzu za mu 668
bashi da ga yi 22
yes
yanzu nawa kace
yanzu 658 billion Ghana cedi wani suka bari ke kuma wannan abin da tura suka ce kuma too much is given much is expected
yawa
ba ciwon da ya kawo matsala bane is lack of incompetence lack of surutun da suke mutane ba san abin da ke cikin ba ana fadi musu kan ba kuyi magana sun bar mutane gane sun yi da su duba inda muke yi zuwa kan ga lokacin president mahama in ka ba da force da ana ba ka dollar daya yanzu dollar na 15 to 16 cedi ko mu ya fara ku
eh ba ka ji kamar yadda dan uwan ka ke magana
eh wannan
shigan cutar covid 19 ne ya addabi ya dami ba gane kadai ba
wannan covid 19 suke fadi wannan wannan ungit bature wai excuse ni covid 19 da yazo nan mun samu kudi kusa da million 30 billion wannan suna ce kamar kalubale balayi ne da yazo kowane kasa ko amma mun mutse kamar gana ma blessing ne saboda mun samu 30 billion Ghana cedi in ka duba 2022 or 2020 auditor general report
auditor
which out of 30 billion na abinda suka amfani da shi shine 12 billion
daga 30 million 30
yes
amma suka kashe million 12
yes sauran duka ana ta mai ina yake su account
sun ba mu ruwa kuri kyauta ba a biya
kazan
tarki haka sun karika
kazan
me zaka ce
kazan akwai wanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na NPP
na
biyo musu bar fadi wannan magana saboda ni
kuma da tole zamu jabirci sai Allah ya kai mu rana wuce mu dawo mu ci gaba inda kuma daga cikin abubuwan da zamu tabo har da tambayar me yasa jam'iyyar NPP dake mulki yanzu a Ghana ta kasa ci gaba da gabatar da shirin nan na bayar da wuta da ruwa kyauta ga mutanen Ghana kamar yadda jam'iyya ko kuma gwamnatin NDC ta yi a can baya to da haka muke muku bankwana muna godiya ga shi wakilin namu Ridwan Abbas da kuma bakin nasa Usman Abdu da Jibril Maestro a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington
sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice
to a takaice zaɓaɓɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Thomas Homan wanda ya taɓa rike mukamin babban jami'in kula da shige da fice a matsayin mai kula da iyaka domin cika da kawarin sa na yakin neman zaɓen sa na korar dimbin bakin haure da ba su da takardun izini mai yiwa miliyoyi zuwa kasashen su na asali a ɗaya bangaren kuma zaɓen Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa a karo na biyu da kuma sake karɓe ikon majalisar da ta da jam'iyyar Republican suka yi na iya kawar da yawa daga cikin manufofin sauyin yanayi na ƙasa waɗanda suka rage yawan gurɓatacce iska a doron ƙasa a cewar ƙwararru kan hanyoyin magance wannan lamari mambobin kungiyar 'yan tawaye tara da ke neman a sako hanɓararren shugaban ƙasar Nijar sun miƙa wuya a jiya Litinin kamar yadda jami'an ƙasar da sojoji ke mulkin suka bayyana an kafa kungiyar 'yan tawayen Patriotic Liberation Front FPL a watan Agustan shekarar 2023 wata guda bayan da zaɓen shugaban jamhuriyar Nijar aka yi masa juyin mulki
to baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chad karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da maimaitin shirin yanzu kuwa madadin sarfi lahashin gumar laitayen gabatar da shirin sai Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjiman ku.